sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 69 60 Cyclo House 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo tashacce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niyya a kuma na iya samu Alfa Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voehausa.com ko kuma sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirin na yau Juma'a 8 ga watan Yuni na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Ibrahim Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar da wani rakamu ku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai
Shugaban Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa zuwa Amurka idan taron Kori da za su yi tafi yadda ya kamata Kiya Alhamis ministocin tsaro na kasashe da ke kungiyar tsaro ta NATO suka bayyana wani sabbin shirye-shirye na fada da kai doki na soja a duk fadin Turai cikin kwanaki 30. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kuma ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban ƙanci rani daga Afirka da suke bi ta gabar ruwan Libya.
To Allah kyauta kan labaran kenan. A cikin shirin za ku ci wa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce har yanzu fa tana jiran shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki da zo yi mata bayani akan zargin da ake masa.
New revelations from further investigation into the matter showed that
sabbin bayanan da muka samu a halin yanzu a ci gaba da wannan bincike shine wadannan jagororin yan fashi na da alaka ta kudda kudu da shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Abubakar Sola Saraki
hukumar kula da yanayi ko cewa ta yi jama'a su shirya ambaliya a zaman mai zuwa idan Allah ya kai mu
akwai daidaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan
haa kuma idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoto akan campaign na muhimmancin nonon shanu sai karatu daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan sai Juma'a Ali da za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kawo ziyara Amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron koli da za su yi tare da Kim Jong-un. Amma dai gefen kuma ya ce a shirye yake fice daga zauren taron idan bai gamsu da abin da ke faruwa ba. Shugaban Trump ya yi wata ganawa ta tsawon sa'o'i biyu da Prime Minister Japan Shinzo Abe a jiya Alhamis din a fadar White House, ƙasa da mako ɗaya gabanin taron kolin. Abe ya nemi tabbacin Amurka na ganin an samu ci gaba wajen shawo kan shirin nuclear Koriya ta Arewa da makamai masu linzami da kuma batun ƙyan ƙasar ta Japan da take zargin Koriya ta Arewa ta sace su a wajajen 1970 da kuma 80. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi bayan ganawar Mr. Trump ya alƙawarin zai kawo batun a lokacin taron kolin da za su yi da Mr. Un. A halin da ake ci kuma kwanaki gabanin taron koli tsakanin ƙasashen biyu wakilan majalisar dokokin Amurka ƴan Republican sun bayyana goyon bayan su ga yunkurin da na shugaba Trump yake yi. Su ma ƴan jam'iyyar Democrat sun bayyana damuwa ne kan taron kolin duk da haka suna cewa hakan ba yana nufin suna neman ganin cewa shugaban na Amurka ya gaza ba. A gefe ɗaya kuma jajiberin taron kungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu da ake kira G7 a takaice da za a fara yau Juma'a da gobe a Sabar a ƙasar Canada. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki mai masaukin bakinsa Prime Minister Canada Justin Trudeau har fadar White House ta faɗa cewa Mr. Trump zai ƙauracewa wasu zaman shawarwarin. A sakonni da ya aike ta Twitter a madaicin jiya Alhamis Mr. Trump ya soki Prime Minister Trudeau da kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron na ɗorawa Amurka ɗimbin haraji kan kayayyakinta da kuma kafa mata wasu shingaye. Shugaba Trump ya ce Prime Minister Trudeau ya fusata ne kan batun yarjejeniyar cinikayya da Amurka da ake kira NAFTA a takaice. Shugaban Amurka ya yi Twitter ne bayan da Prime Minister Trudeau ya yi barazanar da su cewa sauran ƙasashen za su ware Amurka a jawabin bayan taro. Shi ma nasa sako ta Twitter shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yayin da Amurka bata damu idan aka maida ita saniyar ware ba, sauran shugabannin ƙasashen shida su ma basu damu ba idan suka sanya hannu kan yarjejeniyar ba tare da Amurka ba. Jiya Alhamis ministocin tsaro na kasashe dake kungiyar tsaro ta NATO suka bayyana wasu sabbin shirye-shirye na fara da kai doki na soja yadda za su iya tura bataliya 30 da jiragen yaki 30 da jiragen yaki na ruwa masu dakon jiragen yaki na sama cikin kwanaki 30 zuwa ko ina a fadin Turai inda ake rikici. Babu dai cikakken bayani kan daftarin shirin da Amurka ta gabatar ko da shike ministocin tsaron kasashen suka ce suna fatar ganin shirin ya fara aiki nan da shekara ta 2020. Shugabannin kungiyar sun ajiye gefe daya bambance-bambance dake akwai tsakanin ƴaƴan nata wajen ganin cewa sun kafa rundunonin su wajen tunkarar kutse ko takala daga kasar Rasha. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin a aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban ƙanci rani daga Afirka da suke bi ta gabar ruwan Libya. Mutanen shida hudu daga cikin su ƴan ƙasar Libya ne, biyu kuma ƴan ƙasar Eritrea waɗanda suke shugabantar ƙungiyoyin bata gari da ƴan banga waɗanda suke cin ƙarfin ƙanci rani daga ƙasashen Afirka waɗanda suke kokarin su ƙetara ta tekun Mediterranean zuwa Turai. Takunkumin ya fara aiki daga jiya Alhamis. Matakin zai hana su amfani da ajiyar su a banki da kuma hana su yin balaguro zuwa kasashen ƙetare. Wannan ko shine karon farko da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai aza takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin ƴan banga masu aikata laifi ciki ko har da safarar mutane. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rasha da China suna samun nasara wajen sake fasalin kawance da dangantaka da iko a fadin duniya, lamari da ke kara damun Amurka da kawayenta. Ko da shike manyan jami'an soja sun sha jan hankali kan take-taken Rasha da China a sassan duniya daga Turai zuwa yankin Asia da Afirka, akwai alamun cewa Amurka da kawayenta ba su kula komai da hankali nan kusa da gida ba kan take-taken kasashen biyu a kudanci da kuma kasashe da ke nahiyar Amurka ta tsakiya. Kwamandan mayakan ruwan Amurka Admiral Kurt Tidd mai kula da shiya kudu ya ce a nan kusa da gida akwai gasa mai tsanani da ke wakana. Rahotanni suka ce Rasha tana ƙara matsakaimi wajen sake dawo da martabarta ta fuskar soja ta wajen aikewa da jiragen yakinta na ruwa zuwa yankin da kuma ƙara tattara bayanan sirri. Baya ga ƙara farfado da dangantaka da tsoffin ƙawayenta, ƙasar ta dukufa wajen sayarwa ƙasashen kayan yaƙi. Ɗaya daga cikin ƙasashe da ke amfana ƙarƙashin wannan yunkuri ita ce Venezuela. Amurka ta dauki matakin takaita visa ga jami'an ƴan sanda daga kasar Nicaragua da wasu jami'an gwamnatin kasar biyo bayan tarzomar da ta barke a kasar da ke nahiyar Amurka ta tsakiya, lamari da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 120. A cikin sanarwa da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tarzomar siyasa da ƴan sanda da wasu ƴan banga waɗanda suke goyon bayan gwamnati suke yi kan jama'ar kasar, musamman ɗaliban jami'a, ya nuna a fili rashin mutunta ƴancin bil'adama, mataki da ba za a alamunta da shi ba. Sanarwar ta ci gaba da cewa waɗannan jami'ai suna cin karensu babu babbaka a duk faɗin ƙasar ta Nicaragua. Ko da shike Amurka bata bada sunayen waɗanda waɗannan mataki ya shafa ba, ta ce sai ta yi iyalan jami'an masu ma hakan ta shafe su. A tsakiyar watan Afrilun bana ne zanga-zanga ta ɓarke a ƙasar bayan da shugaba Daniel Ortega ya bada sanarwar rage kuɗin fansho wadda daga bisani ya janye. Masu zanga-zanga suna kiran da shugaba Ortega ya yi murabus.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da rahoton da ke cewa ƴan sanda a Najeriya sun ce har yanzu fa suna jiran shugaban majalisar dattijan Najeriya Senator Bukola Saraki ya zo ya musu bayani game da ƴan fashin nan da suka yi fashi a garin Ofa. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Today I'm going to give you the detail of the updates of police investigation into the indictment of Senate President, Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki.
Kakakin hedikwatar rundunar ƴan sandan Najeriya kenan, ACP Moshood Jimoh, ke magana a taron manema labarai karo na biyu kan ci gaban da suke samu na binciken da suke yi dangane da alakar shugaban majalisar dattawan Najeriya, Dr. Abubakar Bukola Saraki, da kuma ƴan fashin bankin nan da suka kashe mutane 33 ciki har da mata masu ciki da ƴan sanda tara. In za a iya tunawa, cikin taron manema labarai da ku shekaran jiya waccan, jagoran yan fashin wanda dan jagalar siyasar Dr. Bukola Saraki ne ya faɗa cewa shugaban majalisar dattawan Najeriya na da ƙarin wasu manyan ƴan bindiga guda uku da suke aika aika a sassa daban-daban na jihar Kwara to su ma mun cafi biyu daga cikin su.
In going further, new revelations from further investigation into the matter showed that
sabbin bayanan da muka samu a halin yanzu a ci gaba da wannan bincike shine waɗannan jagororin ƴan fashi da alaka ta kuddukut da shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Abubakar Sola Saraki kamar yadda su da kansu suka bayyana a ƙarin hujja anan shine wani sabon hoto na ɗaya daga cikin waɗannan ƴan fashi da makami za a ga wandan dake jikinsa irin stranen ne da ake kira ashobi yan uwa da abokan arziki suka sanya yayin bikin yar gidan Dr. Bukola Saraki ne a saboda haka shugaban majalisar dattawan Najeriya dole ya wanke kansa daga wannan zargi.
Is that the Senate President Federal Republic of Nigeria Senator Bukola Saraki is still under investigation by the Nigerian Police Force in connection with the offer bank robbery.
Yan sandan dai sun ce sun gayyaci shugaban majalisar dattawan Najeriya amma Dr. Bukola Saraki ya ce yanzu yan sandan sun janye wancan gayyata da suka yi masa sun ce rubuta kulin jawabin sa a rubuce ya aike musu da shi al'amarin da yan sandan suka ce ba gaskiya bane to shin in har yanzu wannan gayyata na nan kuma Dr. Bukola Saraki bai bayyana gaban su ba to ko yan sandan za su sa a kamo shi tambayar kenan da naiwa kakakin yan sandan Najeriya SCP Jima Moshood wannan bincike ne kurum ka iya nunawa bayan dai waɗannan ƴan bangar siyasa sun tafka wannan fashi da makami da kuma kashe-kashe kazalika sun zo sun bi tawagar Dr. Bukola Saraki zuwa garin Offa a jihar Kwara inda aka yi jaje da ta'aziyya tare da su. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ita ko hukumar kula da yanayi na ƙasa ta ce jama'ar ƙasa musamman manoma a Najeriya su kwana da shirin fuskantar ambaliya a damana mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ga Nasir Adamu ya hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Where go for small, where go for yapu. So this one are from God. So if you go use this one, you go use help your farm.
Minister Zirga-zirgan jiragen Najeriya Haji Sirika ke karin haske da bagwarin turanci don isar da sako ga manoma. Sirika tuntubar masana yanayi don sanin lokacin shuka da kuma yiwuwar tsawo ko karancin ruwan damuna a shekarar. Bayanin ministan dai a wajen taron hukumar nazarin yanayi ne ko hasashen yanayi ta Najeriya NIMET don kara azumin manoma da sauran al'ummar Najeriya kan yadda damunar bana za ta kasance ta binciken kimiyya da ya aminta da Siddabaru ko ya ci fadi kuma ƙarin bayanin minista
ran da aka ce za a fara ruwa abuntuwa rana aka fara ran da aka ce ruwa zai tsaya a kongolan rana ya tsaya saboda manomi kenan zai iya sanin yawan ruwan da za a yi a garin su kaga ba zai je irin abin nan da ake cewa bizne ba ada in an ji ƙanshin damina an yi ruwan farko sai mutane su je su yi bizne kuma na kira ga manoma wanda suke sauraron wannan gidan radio kimiyya da fasaha kamar lokacin da na yi bude wannan taron nace wata rahama ce daga wurin Allah subhanahu wataala tun da ya ba mu ilimin da zamu hajin sama mu ruga ta hiyar shekara guda ta koma a to ya kamata a yadda aminta cewa Allah subhanahu wataala mai rahama wanda ba ta karewa ya ba mu rahama da zamu iya gane lokacin ruwa zai sauka da lokacin zai kare ba wai bature bane ko boko bane wannan rahama Allah ce ya sanar da mu kuma ya faɗa alqur'ani cewa shine yake ilmantar da dan adam abin da bai sani ba.
Shugaban hukumar hasashen yanayin Barfesa Sani Abubakar Mashi ya ce za a samu wadatar ruwan sama amma akwai kalubale da yace yan Najeriya su yi la'akari da shi.
Akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya to mun haɗu wuraren da ake sa ran samun irin waɗannan wurare to kaga abin da kenan duk da yake da cewa duk cikin Najeriya za a samu ruwa yadda aka saba amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan to wannan kuma idan za a samu matsalolin ambaliya kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri sannan abin da kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa matsalolin nan da ke faruwa da farko da ƙarshen damina ne yawan irin iskan nan mai kawo banna za a same ta farko da kuma ƙarshe iskan ne take kawo dauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan muna sa ran cewa za a zo a same ta a wurare da yawa na ƙasar nan to kaga dole ya kasance jama'a su zo su kwana cikin shiri abin na ƙarshe kuma da muka yi game da ruwan nan tsaiko da ake samu an fara ruwa ya zo ya dauke amfanin gona ya fara yi wanda ake cewa dry spell za a same shi wanda yake bambancin shi wani wuri zai kai kwana 10 wani wuri zai kwana 18 babu ruwa din nan to babban matsala ce za a zo a same shi musamman a cikin watan July da kuma cikin watan August.
Tuni da aka fara samun yawaitar ruwan sama a wasassa inda Kebbi aka samu rushewar gidaje, yayin da arewa maso gabas gagarumin ruwa a Gombe ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku, ciki da wani hafizin Alkur'ani Bello Musa bayan jan sallar tarawihi inda ruwa ya jashi cikin mota zuwa babban kwarin Jeka da Fari zuwa Kumbiya Kumbiya. Rai yayi halinsa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A kadaji kai shi ma ba marayewa ba.
Tuhu akai da Nasiru Adamaika, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Sunana Yusuf Ismail Muhammad daga makarantar Al-Lillahi Academy daga Otabot Cortes, Murtala Muhammad Wai Bauchi, Bauchi State, Nigeria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر فألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العظيم.
To Allah ya karba kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan.
Sunni bai tashi da kanshi ma ya shiga mota ya ce bai da lafiya ba zai iya tafiya ba. To daga cikin su wani suka ɗauke shi suka daga shi suka kai suka sa shi a mota. Suka harba bindiga a wurin suka yi tafiyarsu.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Yawan masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani daga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Adamu Yayaji.
To
a can akwatin gidan waya mai tanda 65 Bukari, jihar Taraba, Najeriya.
To
yana so ne kai bayani wai da akwai wasu irin ƙurarraji da ke fitowa akan harshen mutum, me ke kawo haka?
To akwai abubuwa da za su isa mutum harshen shi, waɗansu ƙurarraji su fita harshen mutum, kuma lokaci ma in suka fito har harshen kumbure.
To
na farko akwai ɗansu irin rukunan magunguna da in mutum bai samun sa yanda ya kamata yakan sa harshensa ya samu ƙuraje ko kuma ya tsage.
Rukunin magani ko abinci?
Abinci kenan nake nufi Hajiya. To akwai ɗansu ba su da wannan, kuma akwai ɗansu ko irin sankaran baki ko na sankaran musamman na harshe, kinsa akwai sankaran harshe ma. To wannan yakan sa mutum bakin shi ya rinka tsage haka. Kuma wani lokaci akwai ɗansu irin ƙwayoyin cututtuka da suke shiga waɗanda ake kira trash da Turanci, to sukan sa mutum bakin sa ya samu yana da ɗan ƙuraje kamar ɗigo-ɗigo farare a bakan harshensa. To duk waɗannan na kawo irin wannan ciwon Hajiya.
Rukunin abincin ne waɗanne irin kayayyakin abinci ne?
Akwai musamman na ba da ca. Wani lokaci in baka samun su kamar yadda ya kamata, to amma mutum in yana da aje a gwada shi a tabbatar waɗannan ne Hajiya.
To kafin likita ya tantance
kafin mutum ya so ma tura ma kansa irin abubuwan nan.
to akwai dai magani ko
eh akwai inda kuma akwai kuma dan su kawai kuma don rashin tsafta to kin sai kullum kan ce mutane a ranka tsaftar baki to dan su rashin tsaftar bakin ke kawo wannan shi kuma hajiya
to
eh
to Allah ya sauke
amin amin
to ana batun ƙurarraje akan harshe shi kuma Malam Muhammad Binanci a can ungwar magajin garin Sokoto cewa yi me ke kawo tsagewar baki ne akwai kuma shi kuma me ke kawowa
to tsagewar baki kamar da muka bayyana wani lokaci wannan ma yakan faru domin shi ma rukunonin abubuwan da suka sa bakin mutum ya tsage to kuma wani lokaci waɗannan duk irin ciwukan da muka bayyana kamar irin su sankara su rashin abubuwan ko rashin tsafta wani lokaci suka sa waɗannan su ma su faru ya hajiya
to
eh
to wato duk da rukunin abdana ciwon harshe din da wato ƙurarrajin da ke fitowa akan harshe da kuma tsagewar baki din duk rukunin abinci ɗaya ne ke jawo su koko daban-daban
ya wani lokaci amma shi yasa dole sai an gwada hajiya na tsagewar bakin yafi rukunin abinci yafi kawo wannan shi na tsagewar bakin
shi ba a sankaran shi ko
a tsagewar da yawanci sankaran bakin ne ke kumburewa wani lokaci ko kin san kamar lokaci kamar yadda wani lokaci akwai wasu magunguna da suka sa mutum bakin mutum harshe mutum ya kumbure inda bai dace da cikin dan adam ba wani lokaci
to amma in aka je dai aka duba likita ya gano ko me aka ba mutum magani zai samu sauki ko
eh aka ba mutum magani zai samu sauki amma in dai mutum ko bakin harshen ya kumbure mutum na samun wahalar numfashi to ya sauri ya je wurin likita ko ya je asibiti
to likita ga wannan wasika ta hanyar email ce ban ga sunan mutumin ko kuma wanda ta rubuta wasikar ba
to
mun yi batun ƙurarraje akan harshe da kuma tsagewar baki wannan tambaya yana neman bayani ne akan wai dada tsewar harshe ga mata masu juna biyu to mata masu juna biyu kan yi fama da wannan matsala ne
to su ma kin san mata masu juna biyu yawanci akan ba su musamman irin rukunin abubuwan abincin akan ba su mai yawa ne kin sani musamman domin juna biyu din to in dai mace mai juna biyu tana samun irin wannan lura na dasha ce ya kamata ta sauri ta je wurin likita a gwada ta domin akwai wani abin da ba ta samu yanda ya kamata
to in kuma aka gwada ta din aka gano za a iya magance ta
eh aka gano za a iya taimakon ta kwarai da gaske
ba zai shafi dan tayin da ke cikin cikin ta ba
ba zai shafi dan ba amma ya kamata ta samu wadannan rukunonin domin wadannan rukunonin ya kamata su kan taimaka su ma wurin yanda dan ke girma a cikin cikin mahaifiyarsa
wato rukunonin abincin da ka bayyana din da datsa tsawar harshe da ƙurarraje akan harshe da tsagewar baki duk rukunonin abinci iri ɗaya ne ke kawo su ko
eh irin su iri ɗaya ke kawo wadannan eh amma ko dan su kamar na sankar dole sai su kuma wadannan an buggoggoda kamar yadda muka ce
to Allah ya sauke
amin
ina kuma fatan dukkan malaman da suka yi tambayan suna kusa kuma sun ji bayanin da kai mana to ita kuma malama Aisha malam mai zanen hula gwalolo tana son ta san abin da ke kawo dan kanoma
to abin da ke dan kanoma kin san yawanci irin abubuwan da muke ci ne da kuma irin abubuwan da muke ci to wannan shi ke sa yanda wurin bayan gidan yakan canza to inda wannan mutum na samun irin wannan larura ya kamata je a duba shi da sauri a duba kwarai da gaske to domin abubuwan da muke ci shi ke kawo wannan hajiya yawancin sa
to dan kano magalibi yara ne suka fi yi koko har da manya
yara suka fi amma manya su ma suna yin shi hajiya
to me yasa yara suka fi yi to
domin kin san lokacin jikin su na
girma
ne lokacin kuma lokacin dole ki abubuwan da ya kamata su sa jikin ya kosa yanda ya kamata to dole suna sa an ba samu shi to wannan yakan kawo wannan hajiya
to su kuma wani irin rukunin abinci ne ke kawo haka
yawanci irin waɗanda ke kawo na akwai yawanci kamar musamman abubuwan da ke gina jiki kamar yin
protein da
sauransu waɗanda ke gina jiki sosai yara waɗansu ba samu wannan domin kin san shine ke gyara abubuwan inda abinci ke bi da komai domin suna girma to waɗannan rukunonin ya kamata a rinka ba su abubuwan da ke sa jikin su ya rinka girma yanda ya kamata to in jikin bai girma yanda ya kamata kuma ba samu abincin da ya kamata wannan yakan kawo wannan hajiya
to ga yara yafi tsanani ne koko ga manya
ya fi tsanani ga yara domin yanda jikin su har yanzu yana kosawa ne haji bai kosa ba har yanzu shi yasa
amma idan aka je aka ba da magani ko kuma aka yi abin da ya kamata mutum zai samu sauki
ko in aka yi abin da ya kamata mutum na samu sauki kamar nan kasashen kin san ba irin wannan ciwo kan sai dai inda ake da talauci kwarai da gaske
to wato ga ciwo ma yana da alaka da talauci kenan
eh to domin yawanci mutane ba sa abincin da ya kamata ya ji yanda zai gina jikin su shi yasa
to Allah ya sauke
amin amin
Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Malam Yusuf a Yashau a can jihar Kaduna.
To,
yace wai me yasa ne zaka ga wasu maza suna yawan zubar da miyau? Domin yace wai akwai wani wanda suke yawan zama tare da shi. Wai sai ta zubar da miyau cikin akalla din minti 5 sai ya zubar da miyau. To, likita mata mun san ciki. To maza kuma fa
akwai wadansu kwayan halittoci da suke bakin dan Adam suke fitar da miyau.
To,
eh, wanda ake kiran salivary gland. To akwai wadansu mutane domin wanda lele su wadannan abubuwan da ke fitar da miyau din suna aiki yanda bai kamata ba.
Suna aiki fiye da kima
kenan. Fiye da kima. To wannan ya tsanani akwai magani da ake bayar wanda ke rage tsananin fitar da miyau din. To wannan abin na shi ko lalle yana haka ya kamata je wurin likita akwai wannan lalura.
Akwai matsala.
Akwai matsala.
To in an je an duba za a iya bashi magani?
Eh, akwai magani da ake bayar da zai rage ruwan miyau din a bakin sa.
To,
eh, yanzu akwai magunguna da za a iya bashi.
A matsala ce dai.
Eh, matsala ce inda yana zubar da miyau haka da yawa.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To ga wannan tambayar daga wajen Fatima Musa Wada.
To,
wai zufa a kai cuta ce? A takaice wato mutum ya rika yawan zufa a kai cuta ce?
A ba cuta ba ne Hajiya.
To,
musamman an dai in dai kana jin zafi sosai zufa a kai ba cuta ba ne Hajiya.
To in yayi yawa kuma fa?
In yayi yawa to ya kamata ka je a canza, amma in dai kana jin zafi sosai ko kuma ka sa wani hula yawanci kanka yana dumba iska sai ka kanna zufa sosai.
To,
eh, sai yawanci in ya haka yawanci akan so mutum ko ya dan share wurin ko kuma ya cire hular ko ya bar kanshi a bude, to iska na bugun kan, to zai bushe ai.
To sun sake wata tambaya.
To,
wai meye amfanin kanwa ne a jikin dan Adam? Ka san kanwa?
Eh, na na ya.
Potassium ko?
Potassium, eh. Eh, kanwa kin san abinda kanwa akwai na potassium yana taimakon jikin dan Adam yanda yake aiki sosai, amma bai kamata ka rinka shan shi da yawa ba Hajiya.
To, a ta wani fanni yake taimakawa?
Kamar yana taimakawa ta wurin yanda jijiyoyi ke aiki yanda ya kamata.
To,
eh,
amma ba a sha fiye da kima.
Eh, ba a sha fiye da kima ba.
To, a saboda haka san akwai wasu meye idan za a yi sai an ɗasa an ɗan wannan kaɗan.
Eh, kaɗan, amma bai kamata a sa da yawa ba Hajiya.
To,
eh.
Wallahi sai.
Eh, domin muna samun shi wannan abin da ke kan wasu potassium complex salt, muna samu daga wadansu abubuwa kuma da muke ci.
To, a saboda haka bai kamata a ce kanwa ne kawai ke samun da wannan.
Eh, akwai abubuwan da muke samun su da yawa.
To.
Eh.
To, wasiƙan mu ta gaba dai akan matan ne kuma ita ma ta haɗin gwiwa ce.
To.
Lami da Habiba Muhammad Ahmad Usman a can Tungan Makeri jiha. To, jihar Kuce ta Niger.
To, Hajiya.
Suka cewa me yasa mace mai ciki take yawan zubar da miyau ne?
To, kin san yanda canjin hanayin kwayar halitta wanda ake kira hormone din nan? To, in yi wani lokaci yakan sa, kin san shi ke sa mata wani lokaci kamar zuciyarsu na tashi suna abin, to duk shi ke sa suke fitar da miyau da yawa.
To,
wasu mata ma suna da juna biyu din za a ga suna kamar so su rinka son harasuwa da sauransu.
Duk wannan abin ba kwanda ke jikinsu ne?
Eh, duk abin da ba kwanda abin da ke jikinsu ne shi ke kawo nan. Amma in ya tsanani akwai wasu abubuwa da ake bayarwa rinka tsananin su, amma in dai duk miyau ne ba ta harasuwa da ai ba komai.
To, amma in ya tsananin me ake bayarwa?
Akwai wasu magani nan da ake bayarwa wanda ke rage tsananin harasuwa din da miyau din da yawa.
To,
eh.
To, malaman sun sake wata tambaya.
To,
suka ce wai ba a jinjirin nono a kwance yana haddasa ma yaro ciwon kunne ne? Ka san wasu in kamar yaro ya kuka din nan ana kwance kawai sai a ja shi a bashi nono. To, wai yana jawo ciwon kunne?
Wannan bai kamata ya jawo ciwon kunne ba Hajiya.
To,
eh, bai kamata ba.
Sai dai in dama yaron yana da lalura.
Eh, inda yana da lalura a kunnensa, amma wani bai kamata ya kawo ciwon kunne ba.
To, Allah ya sauke.
Amin, amin.
To, likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Adice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To, madalla mu kuma ai muna aikin gafara domin ku ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taimaka min muka gabatar da shirin da Salamu Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan David Smith. Ni Sadan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.